Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum, ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Mintoci kafin jirgin nan na ƙasar Masar da ke dauke da mutane 66 ya fadi, an tabbatar cewa jirgin ya fara hayaki, alamun cewa akwai matsala, kamar yadda masu binciken musabbin faduwar jirgin suka bayyana. Rundunar sojan ƙasar Masar ta fitar da hoton tarkacen jirgin, ciki ko har da rigan nan da fasinja ke sawa idan jirgi zai fadi, da yadin da ke sanye a kujeran jirgin wanda aka rubuta sunan jirgin, wato Egypt Air. Sai dai har yanzu ba wani takamaiman bayanin na hakikanin abin da ya faru. Sai dai har yanzu masu aikin ninkaya na ci gaba da binciken sauran tarkacen jirgin. Har yanzu dai ba a kai ga gano wannan bakin akwatin ba wanda ke nadar bayanai, wanda sai an samu wannan ne kawai za a iya ba da bayanin abin da ya haifar da wannan hatsari. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya ce shi da wasu jami'an gwamnatin kasar Masar sun samu ganawa da iyalan wasu waɗanda hatsarin ya rutsa da su domin nuna alhininsu. Sai dai jim kaɗan kuma Arnul ya gana da manema labarai, inda yake shaida musu cewa har yanzu fa ba a yi ittifakin dalilin hatsarin jirgin ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Haider al-Abadi na ƙasar Iraki, inda shugabannin biyu suka amince da buƙatar da ke akwai na ƙara inganta matakan tsaro a raba gine-ginen nan da ke dauke da wasu ofisoshin jakadanci na wasu ƙasashe da ke ƙasar ta Iraki. Hawa kuma cikin wata sanarwar da ta fito daga fadar White House, shugaba Obama ya aika da gaisuwar ta'aziyarsa a madadin Amurkawa na rinƙunar bakin wake da aka kai a babban birnin ƙasar, wato Bagadaza, wanda ya auku a 'yan kwanakin nan. Hawa kuma a cikin tattaunawar da shugabannin biyu suka yi, sun jaddada muhimmancin da ke tattare da samar da sulhu tsakanin jami'un siyasan ƙasar. Wannan batu dai ya zo ne ƙasa da kwana guda da masu zanga-zanga suka nuna tirjiya har suka kai ga shiga inda yawancin manya-manyan gine-ginen gwamnati suke, da wasu ofisoshin jakadancin wasu ƙasashe duk kuda hubbasan da jami'an tsaro suka yi. A ganin hakan ba ta yiwu ba, kuma ko bayan da jami'an tsaron suka fatattaki wasu daga cikinsu, amma sai da suka lashi takobin cewa suna nan dawowa, kuma idan sun dawo da makamansu a hannu, an ce yawancinsu 'yan mazhaban Shi'a ne masu goyon bayan Muqtada as-Sadat. Hawa kuma kusan kowace jam'iyya tana da nata 'yan bangan a matsayin sojojinta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa Vietnam da Japan, wanda wannan shi ne ziyararsa ta goma zuwa ƙasashen Asiya tun lokacin da ya kama ragaman mulki kawo yanzu. Ya bar dai Washington a cikin jirgin nan nasa na shugaban ƙasa da ake kira Air Force One, da misalin karfe 1 na rana amma nan lokacin Amurka fa. Zangonsa na farko ko shi ne Hanoi, inda za a zuba wa jirgin mai. Za su dai kwashe sa'o'i 24 ne suna tafiya kafin su sauka babban birnin Vietnam ɗin, wato wayewan garin Gobelit ne na can ƙasar, wato hantsi kenan a nan Amurka. Sanarwar da ta fito daga fadar White House ta ce ziyarar da ta shugaba Obama da zai kai wannan kasashen an yi ta ne da zuma ƙara danƙon dangantakar da ke tsakanin Amurka da kasashen Asiya da ma wasu kasashen da ke yankin Pacific. Hawa kuma ziyara ana sa ran ta ƙara haɓaka dangantakar diflomasiyya, tattalin arziki da kuma harkokin tsaro. Akan hanyar sani ta zuwa Japan ɗin zai yada zango a Hiroshima, inda aka harba makamai na ƙare dangi na farko lokacin yaƙin duniya na biyu, kafin ƙasar ta Japan ta yi saranda ga Amurka, wanda ya kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyun. Shugaba Obama dai shi ne zai zama shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara wannan wuri da aka harba wannan bom ɗin. Zai wannan ziyarar ne tsakanin ranar Alhamis da Juma'a. Sojojin Amurka sun ce ga bisa dukkan alamu jirgin nan mara direba da ya kai hari a wani ƙauyen Pakistan da ke kusa da bakin iyaka da Afghanistan ya kai shugaban ƴan Taliban Mullah Akhtar Mansur. A cewar wani jami'in Amurka, shugaba Obama ne ya ba da umarnin kai wannan harin da aka kai shi jiya Asabar da hantsi. Ya ce da yawan waɗannan jirage ne suka kai wannan harin kuma suka auna motar shi wannan shugaban wanda yake tafiya a cikin motarsa a kudu maso yammacin Adhawal da ke cikin Pakistan a yankin Baluchistan. Shi ma saurayin da suke tare da wannan ɗan talikin cikin mota ana sa ran cewa ya mutu. Sai dai rahotannin farko da suka fara fitowa ta kafofin sadarwar zamani na cewa an kashe Mansur ne a gundumar Zabul na ƙasar Afghanistan, amma daga bisani sai Taliban na Afghanistan suka fitar da sanarwar cewa wannan bayanin na kafofin sadarwar zamani ƙarya ne, amma kuma ƙungiyar tasa bata fito ta ƙaryata cewa an kashe shi a Pakistan ba. A sanarwar da ta fito daga sakataren yaɗa labarai na Pentagon Peter Cook ya ce Mansur ya ƙware wajen shirya kai hari a tsallaken ƙasar Afghanistan tare da yi wa farar hulan ƙasar Afghanistan barazana har ma da jami'an tsaro ciki har da Amurka da suke aiki da sojojin ƙasashe daban-daban da suke wannan yankin. Sanarwar ta ce Mansur shine ya zame karangaren bakin tulun samar da zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar Afghanistan da 'yan Taliban ɗin, domin ya sha hana shugaban Taliban tattaunawa da gwamnatin ƙasar, domin hakan ne kawai zai samar da zaman lafiya a ƙasar da ma yankin baki ɗaya. Babban kwamandan askarawan sojan Amurka mai kula da ƙasashen gabas da tsakiya ya kai wata ziyara a asirce zuwa ƙasar Siriya domin duba ƙoƙarin haɗin kan da ake tsakanin sojojin ƙasashen Larabawa da na Kurdawa da dai sauran wasu sojoji.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Malamai su ne ginshikin ci gaban ilimi, amma ba ga ƙarancin su kuma ƙwararru matsalar da suka fi kuka a kai ita ce ta rashin biyan su albashi. Duk da cewa jihohin Arewa sun ware kuɗaɗe fiye da kowane lokaci a bana domin fannin ilimi, har yanzu tsugunne bata ƙare ba a wannan lamari. Yayin da gwamnatocin suka buga ƙirji cewa za su raya aikin ilimi, jihar Adamawa malaman makarantun firamare yanzu sun tasamma wata huɗu babu albashi. Ga rahoto da Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana.
To watanni uku yanzu mun shiga na hudu, to akasari muna fama da wahalan yadda maciya abinda zamu ci, gaskiya akasari akwai wahala sosai ga yadda kasanta komai ya sada kuma.
Ba ba kun nan ba kuna zuwa makaranta kuna kantarwa?
Eh to muna zuwa. Muna zuwa don hakki ne mun dauka alƙawari kan zamu karantar. Muna zuwa daidai gurgurdo muna karantar, amma akasari kam ci har 12 kam bamu kai ba, muna tashi da wuri. Muna fama da wahala. Yadda zamu samu bintin zamu ci, muna fama da wahala. Abinda zamu sa baka shine damun mu yanzu. To gwamnati ta taimaka don a kasar yawancin mutane mu wasu ɗayan su ba lafiya, muna shan wahala. Gwamnati ta tausaya malamai don a kasar wasu malamai kan abun ka gani da suke fama gidan su, Allah sarki kai.
Wata yanzu na hudu muke ciki, ba a biya mu ba. Gaskiya muna cikin wani hali, tun da dai yanzu gurin aikin ma sai da abun hawa zaka je wani lokaci. Ba kuɗi kuma da me zaka je? In ka ce ka tafuka da kafa wahalan zai maka yawa.
Ta amma kuna zuwa wajen aikin ne karantarwa?
Muna zuwa ya zamu yi, tun da mun riga mun yi alkawari ko ba biya mu ba gara mu je din lokacin da Allah ya za su biya mu su biya mu. Muna kira dai ga gwamnati su taimaka su biya mu. Mu mata ma muna cikin wani matsala, bare maza masu nemowa a kawo a gida abinda za a ci.
Don yanzu haka wata na hudu ne ba biya ba, ba upgrading, ba promotion, ba kome, ba livgiran, ba kome.
To yanzu ba biya ba ya hali kuna zuwa karantarwa?
Ya muna zuwa, wasu suna zuwa, wasu kuma ba kuɗin motan zuwa ma, amma dewa suna kokari suna zuwa kuma suna karantarwa. Gaskiya muna fama da wahalhalu dewa, bare ma ga abinci yayi tsada, kome da kome yayi tsada, gashi kuma ba kuɗi.
To kome kungiyar Kwadugo a jihar ke yi ne game da wannan batu na rashin samun albashi ga malaman makarantu? Comrade Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar Kwadugo a jihar, wanda kuma har ila yau ma shine shugaban kungiyar malamai ta NUT a jihar Adamawa, ya ce yanzu haka fa suna ma shirin kalubalantar gwamnatin jihar game da wannan batu.
Ibrahim, abun ba daɗin cewa komai, don abun baƙin ciki ne a ce maka mutum ma'aikaci shine watanni 1 2 3 har 4 bai da kokobo kuma ba wai wani sana'a yake banban da wannan aikin malinta to a gaskiya mu da ma mun ba membobi mu hakuri saboda shi mai girma gwamna ya fito yace su yi hakuri nan da sati 1 2 zai kokari ya samu kudi ya biya su har sun ma ga mana cewa sun samu rancen kudi a banki za su tanaje su fara biya nan da sati 2 to kaman da nace maka da farko ina jin sati biyu din kusan ma yazo karshe yanzu to muna so su yi hakuri din ka san ana yajin aiki ba za ka ce wani komai ba muna jira in aka warware wannan matsala na yajin gama gari to za mu tuntube su mu ga in ma sun gama tanadin biyan ma ba su yi ba to ba abin mamaki ba ne za mu ba membobin mu dama har ka Allah su zanna abin su a gida to sun masu in ka dubi yanzu ma ko kama yi wannan yajin gama gari za ka samu makarantunmu ko malaman sun je jikinsu a mace yake saboda an sha mana alƙawura kuma mun sha jira alƙawarin har yanzu ba mu ga alaman abun kaman da gaske suke ba
to sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar Adaman ta bakin commissioner yar labaranta Ahmad Sajo tace ba ta fasha kula tin bangaro game da wannan hali da malaman makarantun ke ciki a yanzu
alal hakika in ka lura jiya da muka yi taro zama na majalisar zartarwa na jiha mun tattauna akan wannan magana kuma babban abin da muka tsaya wa al'umma bayan wannan taro shine na farko dai muna ƙara ba su hakuri bisa ga abin da ya faru kokari muke mu tantance mun kafa komiti na tantancewa kuma alhamdulillah komiti din nan ta tantance kuma ta bada rahoto shekaran jiya nan kuma mun ba akwai komiti da muka yi na tantance ma'aikatan kananan hukumomi su ma sun gama aikin su za su bada rahoto kuma gwamna yayi alƙawari insha Allah biiznillahi ta'ala zuwa dai karshen wannan wata na Mayu insha Allah za a biya su duk kudaden da suke bin gwamnati su kara hakuri su tabbatar cewa wannan abin ba a yi shi ne da gangan ba ba yi kuma don a hukunta su bisa laifin da ba su yi ba an yi shi ne saboda akwai waɗanda suka yi amfani da dan rudu da aka samu suka tsara wasu hanyoyi na cuta na zamba wanda dole ne sai mun tantance kafin mu ci gaba da kyautata al'amari insha Allah an zo karshen wannan abun su kara hakuri
zan ku kankan cewa wannan ba ɗaya ba ba biyu ba da ake ce su kara hakuri don na bayanan shine ma a ranar ma'aikata da aka yi
kuma ranar ma'aikata ai maganar da muka yi ranar ma'aikata ɗaya yake da wannan magana da nake yi yanzu ranar ma'aikata an ce kafin karshen watan na Mayu rahoton ne da aka komitoci da aka tantancewa za su bada rahotannin in suka bada rahotannin kuma za a duba rahotannin nan za a aiwatar da abubuwa da ke cikin rahotannin nan kuma za a biya wayannan kudaden ɗaya ne akwai badakala da ake ciki wadda muka bankado muka sa komitoci suka yi suna bincike kuma sun yi bincike sun tantance sun ba mu rahoto ɗaya an bayar ɗayan za a bayar kuma insha Allah bisa wayannan rahoton za a share musu hawaye kara hakuri
kwamishinan yar labaran jihar Adamawa kenan Ahmad Sajo kuma yanzu ma dai an zo da ido ne a ga ko malaman za su dara ko kuma Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
wannan kidan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu idan ka aifi danka ka tashi gon karatu Tisha isa iyanke farce sannan ya wanke riga ide aje ka gane yaro idan karatu idan kwaɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin
a kokarin da hukumar da take kula da ayyukan raya ƙasa da ƙasa ta Amurka da ake kira USAID a takaice take yi na tallafawa aikin ilimi a Najeriya an gudanar da manyan tarurruka biyu a Bauchi da kuma Sokoto ba da jima'a nan ba kan matakan tallafawa ilimi a ɓangaren maza da kuma mata. Daraktan tsare-tsare na hukumar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda ya halarci taron da aka yi a Bauchin ya yi ƙarin bayani ga Abdul Wahab Muhammad kan burin sabon shirin da wannan hukuma take tallafawa.
Kamar yadda kai tambaya shi wannan sabon tsari wanda ita wannan hukumar bunƙasa ƙasa da ƙasa na America wato United States of America International Development Agency tsari ne wanda da a baya an yi shi yanzu kuma suka sake bujuro da shi wanda da su yi tsawon shekara biyar a jihohi uku a nan ƙasan a ɓangaren arewacin Najeriya amma a yanzu haka jihohi biyu ne aka fara da su Bauchi da Sokoto jiha na ukun yana nan tafe daga baya insha Allahu
kaman wannan sabon tsari sunansa a takaice kaman tallafi ne ko kuma menene don saboda da ana ce Northern Education Initiative ne to yanzu kuma har aka ce plus ko menene wannan sabon tsari ya kunsa a halin yanzu
to wannan tsari kaman inda ka faɗa sunansa Northern Education Initiative wato NEI plus a can baya da aka yi babu wannan plus din to plus din ya taso ne a sakamakon ganin yanayin yadda ƴaƴanmu wanda ba sa makaranta wanda alƙalma na gwada cewa aƙalla akwai yaran da ba sa makaranta wanda sun kai miliyan 10.5 wato 10.5 wani alƙalma sukan gwada cewa ya kai miliyan 11
a nan Bauchi ne ko kuma ƙasa gaba
ɗaya a ƙasa gaba ɗaya ne a nan Bauchi da Sokoto ita wannan hukuma ta NEI da ta sake dawowa ta ga cewa to ya kamata a san yadda za a yi a ba da dama musu waɗannan yara su samu daman shiga makaranta domin su ma su samu ilimin farko din nan wato basic education kuma ta hanyar da za a bi a samar da waɗannan yara su samu yin wannan ilimi shine ta bangare guda biyu akwai bangaren primary school wato ana so a tallafa ma yaran da suke primary 1 primary 2 zuwa primary 3 daya bangaren shine bangaren ilimin manya wato non formal education wanda a baya
yaki da jahilci
wanda aka fi shina da yaki da jahilci wanda a baya ita NEI na farko da ta zo bata bada kulawa sosai ma wannan harka ta yaki da jahilci ba to amma yanzu da ta dawo ganin muhimmancin yaki da jahilcin ganin saukin da yake da shi wajen sarrafawa wajen karbuwa shi yasa ta ga cewa ya kamata ta yi amfani da wannan tsari na non formal wato yaki da jahilci domin hanya ne mafi sauki wanda yaran nan za a shigar da su su kuma yi karatu a kuma samu biyan bukata
to ganin dai cewar an gudanar da tarurruka hakan da yake masu ruwa da tsakiya kan wannan al'amari su jami 51 a nan Bauchi sun taru aka tattauna to a takaice yaya ne ne za ku kullo mu wannan sabon tsari
to alhamdulillah Allah ya sa ina ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan taro da aka yi a nan Bauchi a hotel din Zaranda wannan taro an yi shi ne domin a gabatar da ko mahalatta taron irin tsare-tsaren da ita wannan hukuma ta USAID ta yi domin tunkarin wannan babban al'amari da aka sa a gaba na tsawon shekara 5 amma na bayani akan tsari na kowane shekara shekaran farko shekara na biyu shekara na uku kuma a ƙarƙashin wannan hukuma ta USAID sun tsara yadda da su gudanar da abubuwan akwai bangaren abinda suke kira reading component akwai bangaren abinda suke kira access and projectability a Hausa wato bangaren diban yara a saka su a ajujuwa wancan bangaren reading shine bangaren da yake kula da inganta karatun yara a matakin aji daya aji biyu zuwa aji uku sannan akwai wani bangare wanda kuma zai dinga bin ba'asi na abubuwan da ake aiwatarwa a waɗannan kamfanin guda biyu wato monitoring and evaluation to akwai kuma wani bangare wanda shi yana lura ne da yadda za a wayar da kan al'umma ta yadda za su karɓi wannan shiri su runguma su yi na'am da shi domin su ma su ba da gudumawa wajen ganin cewa yaranmu nan sun samu shiga domin cin gajiyan wannan shiri wato duk abin da za a yi idan shugabannin al'umma wato sarakunan gargajiya malaman addini sannan da shugabannin irin addinin kungiyoyi masu zaman kansu idan har baka kai musu abinda muke kira ziyaran wayar da kai da neman goyon baya ba to wannan shiri ba zai samu karbuwa sosai ga al'ummar mu ba.
Wannan kenan in na fahimce kana ɗaya daga cikin abubuwan da yake a da baya can ba a yi ba kenan.
Kwarai a da baya can wannan ba a yi shi ba. Amma yanzu ganin cewa ana son shirin ya ƙara haɓaka ya samu karbuwa shi yasa ya ga cewa lalle ya kamata ai amfani da sarakuna iyayen ƙasa wanda su ne muke kira zakarin yaƙi da jahilci. Muryansu ya fi amu ya fi tasiri a duk lokacin da suka yi kira da aka samu al'umma sun amsa kiransu. Haka malam ganin addini da zaran sun yi kira ga magoya bayansu ko masu dunsu da aka samu wannan kira ta yi tasiri. Haka shugabannin kungiyoyi wato opinion leaders sun yi sa wannan sabon tsari na NAI Plus ta fito da kamfanin guda wanda zai kula da wannan advocacy din and sensitization wato faɗakar da kan mutane da kuma gwada musu muhimmancin wannan tsari da yake tafiya.
Yanzu kuma sai jihar Katsina inda aka zabi jihar da jihohin Kaduna da Kano da Jigawa da kuma Sokoto domin su amfana da wani shirin tallafa harkokin ilimi ƙarƙashin wata ƙungiya daga nan Amurka da ake kira Global Partnership for Education. Shirin zai tallafa karatun yara mata musamman waɗanda suke yankunan karkara. Katsina ta samu kuɗi naira biliyan 2 da miliyan 700 domin yara 8,000 da aka zabo daga makarantu 184 da suka fito daga ƙananan hukumomi 18 cikin 30 da wani abu da suke jihar waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri. Shirin zai ɗauki shekaru 4 ana tafiyar da shi kuma kowace yarinya za ta samu kuɗi naira 46,000 kowace shekara. Ga rahoton da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Alhaji Sagir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Yayi ƙarin haske akan wannan shiri kamar haka.
Wannan taro da aka yi shi ya biyo bayan wata kungiya ta kasashen waje wanda muke cewa Global Partnership for Education wanda ta bamu gudunmuwa na kuɗaɗe wanda za su taimaka ma iliminmu, shigaban iliminmu ta le yara mata ƴan ƙanana ga cewa suna zuwa makaranta kuma suna koyon karatu. Sai muka ce wannan abu ya zo daidai da kuma kokarin dama da ta gwamnati take wannan gwamnati ta jihar Katsina a kashin gwamnatinmu Ramin Bello Matsari na kokarin shi na ya ga cewa ni shiga ba to abin sai ya zo mu daidai hanyoyi muka samu wata gudunmuwa wadda za ta taimaka mu ga cewa yara musamman ma mata sun shigo makarantun mu sannan kuma baya ga shigowa ainihin su yara akwai dan tallafi da za a ba su wanda zai taimaka mu iyayen su maimakon misalin a ce sai an je an yi talla an samu ɗan kuɗin da za a dunka musu uniform da ɗan kayan makaranta to wannan hukuma sai ta bada gudunmuwa ta kuɗi 45,000 a shekara wanda kuɗin nan muna sa cikin ikon Allah sun isa sai musu uniform su sai musu takalma su sai musu duk wasu kayayyaki dai wanda ake bukata na makaranta.
Ya ce akwai malamai su ma da su gaje wannan shiri wajen taimaka musu zuwa ƙaro ilimi.
Akwai malamai da aka yi niyya za a tuma za a ba su tallafi je su ƙaro karatu. Akwai malamanmu wanda ba su da ilimin koyarwa za a ba su taimako su je ainihin kwadar education ta musu ƙaro ilimi. Sannan kuma duk mata masu sha'awar shiga teaching akwai tallafi na scholarship za a ba su da niyyar cewa su je su karatu na NCE su dawo su riga kowa makarantar mu musamman ma makarantar mu na karkara.
Hajiya Halima Lawal Musawa ita ce daraktan makarantu a ma'aikatar ilimin ta jihar Katsina ta ce wannan shiri ba shi da bambanci da shirin tallafi mai sharadi.
Babu wani bambanci da irin conditional cash transfer da ake ba yaya mata domin su yi karatu sai dai shi wannan kuɗin maimakon a ce sun fito daga cikin jiha ko sun fito daga abu sai aka hiddo su daga kungiyar da ake kira Global Partnership for Education wanda take kungiya ce ta haɗin gwiwa na duk wanda yake da son ya taimaka ma harkar ilimi a duniya baki ɗaya wanda suke da headquarters a United States of America. Kin Najeriya ga baki ɗaya aka samu jihohi guda biyar da Katsina da Kano Kaduna da Jigawa da Sokoto. An gano cewa wa'annan jihohi guda biyar su ne suke da mafi yawan yaran da ƴan mata da ba su zuwa makarantun Turawa suka haɗin gwiwa suka ce to bari su taimaka ma wa'annan jihohi domin su ga cewa an ƙara yawan ƴan mata masu zuwa makarantu. A lokacin nan sai suka ce sai kawai jihar da take da tsari na tafiyar da harkokinta wato education sector plan to mu Katsina state muna da wannan education sector plan din a bisa kan shi ne aka yi gini aka samu ginshikin tafiyar da wa'annan kara hudu ne za a ba ma yan primary 1 sanda za su je primary 2 za a ba su sanda za su je primary 3 ma za a ba su.
Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban makarantar secondary ta gwamnatin tarayya da ke garin Dai a cikin jihar ta Katsina shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a inda ya ce malamai su riƙa wayar da kan kan iyaye dangane da shirin na tallafi mai sharadi domin wannan shiri zai amfane yaran su.
Wannan shiri shine ake kiran shi conditional cash transfer, wani program ne wanda ake ba yara domin a karfafa su maimakon su rika yawo a hanya suna yin tallace-tallace. Wannan zai kara karfafa iyayen su ya rage musu radadin talauci domin ƴaƴan su su samu su kunin zuwa makaranta kuma su zanna a makaranta su yi karatu kuma har su gama karatu.
To su ta bangaren irin malamai kuma masu ruwa da tsaki waɗanda suke da hannu a cikin irin al'amura, matsayinka na masani, akwai wani bayani da zaka yi dangane da rawar da za su taka akan wannan shiri?
Ma'aikatan ilimi ba ma kamar irin ta LEA Local Education Authority shine su riƙa sensitizing, suna faɗarkar da iyayen yara domin har su yadda kuma su amshi wannan program din, saboda idan su basu ansa ba waɗansu wajajen za su riƙa ansa. Kaga su sun tsaya kenan, sun zanto sun irin abin da ake ce mishi babin baɗi luhu, kai baka ansa ba wani ya ansa kuma ka rasa.
Basira Hassan mai wadamalin fashi ta yi kira ga iyaye maza da su daina baiwa iyaye mata harkokin karatun yaransu.
Abin dubawa tsakani ga Allah, ya kamata da gwamnati da sarakuna shugabannin al'umma su duba wannan matsalar da ake ciki ta yanda iyaye maza suka ban ma mata ɗawainiyar ƴaƴansu. Ki zaka ga duk sanda kusan za a samu matsala da yarinya, wallahi akwai yaran da idan ka dage kace sai mahaifinsu ya zo kana buƙatar ka ganshi ka gaya mai matsalolin da ke tattare da yashi dangane da karatu. Wallahi wani saboda shi in sai ya zo sai dai a bakaratu, sai dai uwan mace ta zo, ko da yaushe sai dai uwan mace ta zo. To wannan hali na ni hasu da mata suka samu kansu ciki, kuma idan suka zo zaka ji uwa ta ce maka wallahi ita ke ma yarinya komi, ita ke ba ta yan litata waita sai mata biro fensir kudin tara kudin mota zuwa makaranta. To yanzu saboda Allah wannan ina za a yi da mu?
Rabi Sani Eje ita ce shugaban kungiyar mata yan jarida a jihar Katsina.
Matsayin mu na iyaye kuma shugabanni a kullum muna kira ga iyayen mu mata da iyayen mu maza da su dubi girman Allah sa ƴaƴan su karatu, kuma su karfafa ma ƴaƴan su gwiwa yin karatu mai amfani, saboda ai karatun daban aiki da shi daban. Ko da an ji an yi karatun baya aiki da shi yanda ya kamata ba ya zama shirme, amma idan iyaye suna sa ƴaƴan su cikin addu'a kuma suna nuna musu gaskiyar zahirin rayuwa ba ƙarya ba, to za ka ga an samu ilimi mai amfani, kuma ƴaƴan za su amfana da ilimin, kuma iyayen za su amfana da ilimin da ƴaƴan su suke da shi a zamantakewar rayuwa gidan aure ne, a zamantakewar rayuwa ta makwabta ta mutane ta cikin unguwa. Idan mutum na da ilimi za ga dabi'un shi ma ya sha bamban da wanda bai da ilimi. Idan diya mace ce take da ilimi, in ka ba diya mace ilimi ka ba duniya, saboda ita diya mace ita uwa ce, ita ce malama ta farko, ita za ta haifi diya, kafin ta haifi diyan nan za ta zanna da mijinta, in tana da ilimi za ta san ma yanda za ta yi lugga zaman gidan auren, auren ya inganta ya zamanto mai albarka.
Zaharuddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaran duniya.
‘Yan mintoci kafin jirgin na ƙasar Masar da ke ɗauke da mutane 66 ya faɗi, an tabbatar cewa jirgin ya fara hayaƙi, alamun cewa akwai matsala, kamar yadda masu binciken musabbin faɗuwar jirgin suka bayyana. Rundunar sojan ƙasar Masar ta fitar da hoton tarkacen jirgin ciki ko har da rigar nan da fasinja ke sawa idan jirgi zai faɗi, da yadin da ke sanye a kujerar jirgin wanda aka rubuta sunan jirgin, wato Egypt Air. Babban kwamandan askarawan sojan Amurka mai kula da kasashen gabas ta tsakiya ya kai wata ziyara a asirce zuwa ƙasar Siriya domin duba ƙoƙarin haɗin kan da ake yi tsakanin sojojin ƙasashen Larabawa da na Kurdawa da dai sauran wasu sojoji domin ganin yadda za a samu nasara kan ƙungiyar ISIS. General Joseph Wattel mai kula da rundunar sojan Amurka ta tsakiya ya kwashe kusan sa'o'i 11 cikin Siriya a jiya Asabar, inda ya gana da sojojin Amurka na musamman da ke sassa daban-daban da suke faɗa kafaɗa da kafaɗa da sojojin ƙasar domin ganin an ruguza ƙungiyar ISIS. Wata guguwa mai ƙarfin gaske a Bangladesh ta musabbi mutuwar mutane 24. Wannan guguwar dai ta faru ne a jiya Asabar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.